da yi maka na yadda aka shirya.
Wannan ya faru saboda wasu 'yan matsaloli waɗanda yake ba za su yi a bayyanar da su a yanzu ba. Sai dai muna fata dai a yi afuwa, Allah ya mana gafara baki ɗaya. Yanzu insha Allah da yake lokaci ya yi nisa ba tare da ɓata kowane irin lokaci ba, insha Allah zan gayyaci shi shugaban wannan zama kamar yadda muka fara Malam Salisu Shehu don ya gabatar mana da malam don fara wannan lacca ba tare da wani ɓata lokaci ba. Maudu'in dai kamar yadda aka sani shi ne, ko da yake an ce albishirinku mata, to dai baki ɗaya dukkanin mu ainihin wato mun fito daga matan ne insha Allah, saboda haka ko muna da kalle mata ko yayye ko iyaye da sauransu. Allah su gafarta malam. Assalamu
alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bai kamata a ɓata lokaci ba saboda lokaci ya riga ya tafi, yanzu kusan ƙarfe 10 ake nema. Don haka shi wanda ya gabatar da ni din nan zai karanta mana ayoyi uku a Al-Qur'ani. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله.
الحمد لله. ينزل زام جبات الدمالا ya gabatar da wannan lecture tasa wacce take wato mace ce ne ciki ba a san abinda za ta haifar ba don saboda lecture shi kanshi taken lecture a gudunduna yake ba a san wani albishir ne za a baiwa mata ba don haka malam shi ya san irin albishirin da zai baiwa mata amma na tabbata dai insha Allahu tabaraka wa ta'ala wato bayani ne akan ni'ima da falalar da Allah wato musulunci yayi wa mata a wannan addini namu mai girma. Ba zan bata lokaci ba, malam sananne ne ba ya buƙatar a yi masa tarifi, a yi masa introduction. Haka sanata fadal mashkuran zai yi lacca zuwa 10 ga rabi, don yanzu 10 ake nema. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam ga fili ga doshi. Amma dai shi malam ya san abin da ya kamata insha Allah. Bismillah malam.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واتبع بسنته الى يوم الدين. بعد هكا احنا من جسوات الدين المسلم. السلام عليكم ورحمه الله. ان جنبا سكاي وانا باباكم الله كتب عليه يوم يني ليله الاثنين اكو جوات شعبان watan 8 a kididdigar watanni na kalandar musulunci a wannan shekara ta 1424 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Yanda nake zakan 28 ne ko da fara ne 29 ga watan 9 shekara ta 2003 miladiya. Ina farin ciki kasancewa ta tare da ƴan uwana ɗalibai kuma na sami matuƙa saboda lakin da na yi waɗansunku suna fitin zafi matuƙa ƙwarar gaske. Ubangiji ta'ala ya nuna dangantakar wajen faɗin daidai da kuma aikata daidai. Ubangiji ta'ala ya nuna jagoranci kan cewa duk abin da za mu faɗa ya dace da yardarsa, ya kuma dace da abin da manzonsa da bayansa shugaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isar da al'umma a cikin shekaru 23 da ya yi na annabci. Kuna tattaunawa a tsakankaninku da juna kan cewa zuwa 10:30 ko zuwa 10:30 suna jin ba ku yi min adalci ba. Da za ku yi min adalci sai ku tambaye ni, tunda ni ba goro ba ne irin ku, magidanci ne. Bizar da na samu ta zuwa 11 ko zuwa 12 ko 10:30. Allah ba ku haƙuri, ba ba a nishe muku ba na faɗa ɗan raha. Kakire ni dan wanku ne ɗalibi, ko da ba a wannan jami'ar ba, ko da a wata jami'ar ce ta daban, kuma ko da a wani matakin karatu ne na daban, a bano wanda ya shafi wanda da dama daga cikinku suke ciki. Aikin wannan lasta kamar yadda aka ce albisar ga 'yan uwa mata, da haka duk bayanan da na tattaro galibi na tattara su ne ina mai ƙaddara cewa adadin da ke gabana na mata zai ƙara na maza yawa. Babu laifi ya kasance akwai namiji, domin da cikinmu nan muna da dangantaka da mata, ko ta haifayya su haife mu ko in mun haifa, ko ta 'yan uwantaka su wani yayyenmu ko ƙannenmu. Dole dai muna da dangantaka da mata, don haka abinda muka ji a matsayinmu na waɗanda muke da alaƙa da mata za mu iya isar musu. Na kafa zancen magana zuwa kashi uku, ba zai kai biyar, amma dai saboda mun fara da wani gaban take ta fiya uku. Kashi na farko wani ɓangare na haƙƙoƙi da addinin musulunci ya tabbatar wa ɗaya mace. Addinin musulunci ya tabbatar wa ɗaya mace dangi na haƙƙoƙi daban-daban. Kaɗan daga cikinsu ga su kamar haka. Na farko tabbatar masa da kasancewarta bil'adama, irin yadda ta namiji yake a matsayin bil'adama. Da mace da namiji dukkaninsu ƴan adam ne. Hasali ma ɗan adam baya zama ɗan adam sai da waɗannan ɓangarorin guda biyu, ɓangaren mace da ɓangaren namiji. Allah ce ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ما تشيد نبدي بالأدم اللي يسودك دم هكا كفن سور أن تبتر دا أن أدم تكرتا wannan wata dama ce da yamma ta samu a cikin musulunci, irin wadda ta rasa a cikin waɗansu addinai ɗin da ban ba musulunci ba, wanda suke tattaunawa shin mace mutum ce ita ko dabba ce. Bayan an tafka muhawara mai tsawo aka fita da sakamakon cewa eh mutum ce, amma nakasashe tauyayye an halitta ta kawai don ta zanto baiwa da namiji. Suka ga wancan mummunan sakamako ne da waɗansu addinai sun sai gare su ba addinin musulunci ba. Addinin musulunci sai kalle mu gaba ɗaya a matsayinmu na bil'adama, sai ce inna akramakum 'inda Allahi atqakum,
mafi kimar ku tarzar ku a wurin Allah shine wanda ya fi dan uwansa kiyaye dokar Allah, wanda ya fi dan uwansa tsare dokokin Allah. Shi yasa Fir'auna duk da kasancewarsa ta namiji, ko kusa ga zaka hada kimar sa da kamar tarsa Asiya, tunda shi kafiri ne ita mummunaci. Wanda kan ka tawa da bugun ne in ka bukan fil janna wa najjini min Fir'auna wa amali wa najjini min alqawmi adh-dhalimin. Da haka wannan hakkin farko kenan. Na biyu, karɓar imanin tsan tayi irin yadda ake karɓar imanin ka namiji, irin yadda aka ambaci mummune da suna mummune a matsayin su na maza, haka ambaci ma aka ambaci mata da suna mummune a matsayin su na mata. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah azizun hakim. Allah ce mummunai mazansu da matansu sashinsu mataimaka ne ga sashi, masu tallafa ma sashi ne, dukkaninsu suna umarni da kyakkyawan aiki kuma suna hani daga mummuna, sannan kuma suna tsayar da sallah, suna bayar da zaka, suna ta'a ga Allah, suna ta'a ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sun waɗannan su ne waɗanda Allah zai ji kansu. Lallai Allah shi ne azim mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa, sannan kuma hakim da hikima a cikin al'amuransa. Abu na uku, sakamako na lahira, irin yadda Allah ya alƙawalinsa ga ɗa namiji, idan ya yi imani ya yi aiki na gari zai dace da aljanna ta Firdausi, haka aka yi irin wannan alƙawalin ga ɗa mace ba tare da bambanta su ba. Ubangiji ta'ala ce Allah ne daban-daban, kaɗan dai daga cikinsu man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah ce dukkan wanda ya aikata aiki nagari alhali yana mummuni, mace ne shi ko namiji, za mu rayar da shi da fadar rayuwa a nan gidan duniya, sannan kuma mu yi masa sakamakon mafi kyawun abin da aikata a gobe kiyama ranar lahira. Annan sai Allah ce min zakarin aw unsa, ko mace yake ko namiji. A Ali Imran sai Allah ce fastajaba lahum rabbuhum anni la ubi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd alladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kathran 'anhum sayi'atuhum wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah Allahu 'indahu husnul thawab. Abinda ayar take cewa fastajaba lahum rabbuhum, Ubangijinsu ya ansa musu su duka ɓangare biyu, mace da namiji, yace da su anni la udhi'u amala 'amilin minkum, ni ba zan tozarta aikin mai aikin cikin ku ba, min zakarin aw unsa mata ko namiji, ba'dhum min ba'd aw sashin su yan uwan sashi ne. Da haka fallazina hajaru waɗanda suka yi hijira, wa ukhriju min diyarihim suka fitar da su daga gidajensu, wa udhu fi sabili suka cutar da su da suka kafar kenan, wa katalu wa kutilu suka kashe a fagen yaƙi, su ma aka kashe su, me ya sakamakon su na ukattaran na anhu sayi'atihim, zan samkare kananan kurakurai da suka yi, kananan zunubai da suka yi, wala udkhilannahum jannat zan shigar da su aljanna bayan aljanna, tajri min tahtiha al-anhar wadda ƙoramu ke gudana karkashin lambunanta da bainayenta da gidajenta, thawaban min indillah sakamako ne da lada daga wajen Ubangiji, wallahu indahu husnul thawab a wurin Allah ne mafi kyawun lada'aiki. Abu na hudu, addinin musulunci ya ceci ya mace daga barazanar kisa, kisa irin wanda ake mata a lokacin jahiliya. Mutanen jahiliya suna ganin aibu ne mutum ya haifi ya mace, kaskanci ne, tozalta ne a ce matarka ta haifa maka ya mace. Da haka idan aka haifa mutum ya mace, yakan samu kansa ne tsaye cikin matsaloli guda biyu, ko dai ci gaba da rikice ya bar ta da rai don yaso kuma a rinƙa mata ba'a, ana zaginsa ana hantararsa, ko kuma ya kashe ta, in kuma ya tashi kashe ta yakan haɗa rami ne ya binne ta da ranta. Kaga ƙarshen fir'aunanci kenan, da tozantawa da wulakantarwa ga yamuci, abinda ayoyi suka yi bayaninsa kenan a cikin suratul Nahl, wa iza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim hal tawara min al qawmi min su'i ma bushira bih ويمسكه على هون ام يبثه في التراب على ساء ما يحكمون. داي دغه cikin so idan yi masa bishara cewa matarsa ta haihu kuma ta mace ta haifa zai yi nufin su amurtake makikirin yana cikin bakin ciki da damuwa da tawara min alqawmi in ya ga danginsa ma sai ya ɓoya in ya ga abokanansa ma sai ya ɓoya min su ima bushira bihi saboda munin bisharar da aka masa yau cewa an haifa masa ya mace da kaskanci ne kuma suna da uzuri irin nasu na jahiliya da suke baiwa kansu domin duk ɗan adam baya aikata wani abu komai molinsa sai ya nemi dalili da zai kare kansa da shi sai dai ko dalilin ya zama na gaske ko ya zanto ba na gaske ba ko ya zanto mai ƙarfi ko ya zanto mai rauni suna da dalilai daban-daban dalilin na farko suka ce ya mace ba a fitawa ki da ita ita ce ma zaune ce ku ne amfanin mutum ne ta hikimarta sun sana wurin ya haɗe girma ba za ta ɗauki kuɗi da ba za ta taya shi yaƙi ba ba za ta shahara ba wajen ƴan farauta. Suka ji an ce namiji ya shahara a farauta ya zama sadauki a wajen yaƙi amma ba ya mace ba to saboda haka tunda ba ta da wani amfani to me amfanin ta ba a kashe ta ba haka waɗansu suka ɗauka waɗansu kuma suka ce a'a rayuwa ta Larabawa akwai yaƙi-yaƙi a ciki kuma galibi idan an yaƙi akan kama matan mutum da ƴaƴansa a riba kusa a matsayin fursunonin yaƙi to wani ya ce shi da a ce ƙasa ta zama baiwa har galibi ya kashe ta da kansa ya huta don yana ganin kasantuwar ta baiwa ƙarƙashin wani wulakanci na dusosanta shi a tunaninsa wannan gata ya maka idan ya kashe ta. Akwai daga cikin sai ke cewa ya mace dama abu guda uku ne ke rufa mata asiri ya mata sutura ko dai tana da uban da zai tsaya ya kare ta da ƙarfin tuwo ko tana da mijin da zai tsare mijinta da ƙarfin tsiya ko kuma ƙasa ta binne ta ta ɓoye ta daga cikin waɗansu ƴan ta'addaban lantana a ganta ma a yi mata ta'addanci ita to wanda ya fi tabbas cikin guda uku nan shi ne ramin da zai ɓoye ta ma'ana haka rami abin da shi ke nan amma uba ɗin kila a iya fin ƙarfin shi duk su daukanta kansa. Miji kun kila iya wa wata rana baya nan a iya fin ƙarfinsa amma idan ka sake ta binne ta kaga ta riga ta kare ta daga dukkan wani hali na mahara shi kenan an riga an rufa mata asiri ma'ana suna baiwa kansu uzuri na halaƙar kashe ya mace. Ubangiji ta'ala ya hikmanci wannan magana don muna na irin aikin da suka yi don labarta mana mummunan aikin da Laraba suke a lokacin jahiliya sai daga cikin su koya yake in ya ji mutane ne wuce ima bushir bihi a yumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi tura shin zai ci gaba da rike wannan abin da aka haifa masa bisa kaskanci da wulakanci ko kuma ya binne ta cikin kusa sallah sai ala sa a ma ya hukumun ya mu nuna irin hukuncin nan da suke ba daidai bane ba. Allah ya saukar da ayoyi cikin alqur'ani ya hana kifa ya hana binne ƴaƴa mata da ransu aka sama mace ƴancin ta rayuwa a ban kasa irin yadda ana miji ke rayuwa a ban kasa aka nuna nawa masu wancan mummunan aiki aka nuna aikin su mummuna ne ta'addanci ne bai kuma dace ba. Ubangiji ya tunawa ƴan adam a matsayinsu na ƴan adam gaba ɗaya ni'imomin da ya musu kuma ya kasa su cewa gida hudu ne su bil adama a ban kasa musamman ta ma'aurata kashi hudu ne kashi na farko waɗanda ubangiji ta'ala ya ba su ƴaƴa maza da mata a haɗe da ƴaƴa maza ga mata kashi na biyu waɗanda aka ba su mata kaɗai kashi na uku waɗanda aka ba su maza kaɗai kashi na hudu waɗanda ba a ba su maza ba ba a ba su mata ba ba su da kowa ya kuma nuna hakan kasafinsa ne hikima ce ilahiyya. Kaje tunai ne musamman daga wajen Allah ya tsaro wa duniya ta tafi a kai na hannu kasan la bai na hannu mai ishe fil hayatid dunya to dai sai ba da labarin wannan kasan ina in ce za a ce lissafa mana wanne ne na farko sannan na biyu sannan na uku sannan na hudu ila a san zuciya da nan Allah yake to na farkon su shine wanda aka ba maza da mata na biyu wanda aka ba maza kadai na uku wanda aka ba mata kadai na hudu sai zanto cewa wato wanda baya da komai kenan. Allah ta ce lissafin shi ba haka ba sai ya fara ambatan wanda aka ba mata ga aya tun cikin surati sura Allah ta lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir mulkin kasa da sama dunna Allah ne shi ke halittar kan abin da ya kama ya bai wa waɗanda ya so ƴaƴa mata sai aka fara nufa su mata ya bai wa waɗanda ya so gardawa ƴaƴa mata ke da au yi zai wujin musu kuranan wa'ina ta ya gara wa yawa waɗansu ko maza da mata a haɗe sannan wa'ai zai alumman ya sa wa kuma wanda Allah ya ga dama sai ya mayar da shi ba karare wanda baya haihuwa sai to innahu alimun qadir Allah masani ne sannan mai kudura ne cikakken saninsa yasa yana da hikimar da ta sa ya yi haka sannan kuma cikakkiyar ƙudurarsa ce ta sa ya samar da duniya a bisa ga wannan tsari. Al-Imam Ibn al-Qayyim cikin littafin Tuhfatul Mawdud bi Ahkamil Mawlud yace fara lissafa ƴaƴa mata kafin a ambaci maza a takaice kamar mayar da martani ne da mutanen jahiliya cewa tunda ko a lissafin ku kun mayar da mace ita ce lissafin baya a wurin Allah ba zai kawo ta gaba ya fara ambatanta hanyar mai da martani game da mugunyar aiki da mutanen jahiliya, da anan gurin akwai karrama ga yammaci. Sannan ya sake yin bayani wata balaga ta Alkur'ani mai girma, cewa a lissafi an fara ambatan mace kafin ta namiji. To sai dai kuma a cikin lafazin ya'ya mata sai aka cire alif da lam, a cikin lafazin ya'ya maza kuma sai aka sa alif da lam, ma'ana ya yahdhu liman yasha'u inasan wa yahdhu liman yasha'u adh-dhukur da alif da lam. Wato kamar namiji tun an sa shi a baya a lissafi sai aka kara masa alif da lam, an kare shi ma ya zama kurar baya da yawa, bai nesa da yawa ba. Masara aka gabatar da ita a farko sai aka cire alif da lam, ma'ana da akwai balaga ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abu na biyar, Ubangiji ta'ala ya baiwa mace kaso wanda ya dace da ita su rabon gado, irin wanda a lokacin jahiliya ‘ya’ya mata ba su da gado. A lokacin jahiliya ‘ya’ya maza ma ƙanana ba su da gado, manya ne suke cin gado. Da namiji babba sai cinye gadon ƙannansa kuma sai dai su haƙura. Don kuma maza da mata ne, to maza sai su cinye gado, ita ko mace kuma ba ta da komai. Sai Ubangiji ta'ala ya kasafi cikin rabon gado, kuma ya fara ambatar mata a basu kafin ma ya ce a bada namiji. In kuka gudu ayar yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mislu hazzul unsayin in kunna nisa'an fawqa thulthayni falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf. Kaga nisa'an fawqa thulthayni, ai mata ne wahidatan, ita ma mace ce. Sai aka fara faɗin labansa kafin a fara faɗin laban ta namiji, da aka tashi kasafi a cikin ayar laban gado. Kaga wannan kwato mata wani haƙƙi ne wanda mutanen jahiliya da suka sun gona shi. Sannan kuma na shida, tabbatarwa da mace wato ainihin haƙƙin da take da shi a wajen mahaifanta. Wannan kasa ɗan koya ta koya kare. Aka tabbatar mata haƙƙi da take da shi a wajen mahaifanta, na su kula da ita tun lokacin ƙuruciyarta har ta girma. Uba ne ke da haƙƙin ci da sha da suturarta, har ma da karatunta da iliminta da komai da komai, har ya zuwa lokacin da za a yi mata aure. Duk wannan nauyi yana kan mahaifi, kuma wajibi ne ya yi haka. Kuma idan bai yi haka ba, Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut, ya ishi mutum girman laifi gobe kiyama, a kama shi da laifin ya tozarta haƙƙin wanda dole ya ciyar da shi. Saboda haka haƙƙi ne na uba ya kula da ‘ya’yansa mata da maza gaba ɗaya ba tare da bambance abin da ke tsakaninsu ba. Sannan kuma abu na shida, aka tabbatar mata haƙƙi da take da shi lokacin da za ta yi aure, na cewa tana da ‘yancin ta zaɓi ɗa namiji da kanta. Ku ba ku zai mata auren tilas ko yasa, dole sai ta auri wani wanda bai mata ba, ba dole a cikin harkar aure. Wata yarinya a lokacin manzon sallallahu alaihi wasallam ubanta ya taɓa aurar da ita aure na tilas, sai ta kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa ga mahaifinta ya aurar da ita da wanda ba ta so. Ya za a yi? Sai manzon Allah ce kina da zaɓi, ko ki zauna da shi ko ki nemi saki, idan ba ki son shi dole a raba aure. Sai ta ce zan yi haƙuri in zauna da shi, amma na yi haka ne don ka ba da wannan fatawar, maza su ji cewa ba su da ƴancin tursasa ‘ya’yansu mata bisa ga auren wanda ba ta so. Ba su da wannan ‘yancin cikin addinin Musulunci, suna da dama su ba ka shawara, don kila sun fi ta hangen nesa, sun fi ta sanin wanda zai mata amfani, amma ba za su tilasta ka ba ƙarfi da yaji, sai dai a ba ka shawara. Kuma za ku iya tuno hadisin Barira. Barira baiwa ce a ɗakin Ummu na Aisha, suka ɗaura aure tsakaninta da wani namiji, daga baya kuma aka rabu. Lokacin da aka rabu, sai Allah ya jarrabe shi da matuƙar santa. Titin da Barira ta bi sai ya bi ta titin, titi idan ta bi sai ya bi ta titin, hankali sai ya kwanta. In yi irin atamfar ta wuce sai ce la, ga irin atamfar Barira. Allah na jarrabar bawa da irin wannan wani lokaci. Suna raya lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce da sahabbai, ba ka mamakin yadda Mughis, sunansa Mughis, yake san Barira, da irin yadda ita kuma Barira ta bigire ta zanto ba ta ƙaunar shi. Sabbin ta ce gaskiya wani a baki. Sai manzon Allah ta shiga kansa ya je wurin Barira, bai sai a je a kira wata ba, sai kasance wata baiwa. Ya je wurinta, ya sallama, ya ce na zo ne game da batun Mughis, ko da ke aure shi mana. Sai ta ce kana bani shawara ne ko kana umarni na manzo Allah sai shawara nake baki ba umarni nake baki ba kace in shawara ce bana san shi ba zan aure shi ba domin in umarni ne ai kallon mutum ya yi umarni manzo Allah wa ma ta'kum rasulun fa khuzuhu wa ma nahakum anhu dole mutum ya yi saboda kaidar fa yahdar ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim amma tun da shawara ce sai ba zan aure shi ba haka aka zauna Allah bai furta ka tabbata da yana jin tausayin mu bi haka aka ci gaba da zama to kaga wannan ko shakka babu haƙƙi ne da Allah madaukakin sarki bai wa ya mace wato wanda yake ba ta da makamancin sa a cikin wani addinin daban wanda ba musulunci ba sannan abu na takwas haƙƙoƙi da suke da shi a wurin mijinta wato miji ne dole zai ciyar da ita komai talaucin sa komai madatar ta in ka zama ta dauke maka ce ko ta ce ita za ta yi to ihsani ce maka ganin dama ne in ka haka kuma tana da lada ta kyauta amma ko tana da dukiya wanda ta kai san ta kasama ko kuma ko da sai kai faskare kafin ka san abin da za a ci to dole kai za ka kauce ki ko za ka kai sabulin wanki bi na wanka dole ne kai za ka yi wannan a matsayin ka na namiji tunda Allah ya ce li yunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا لله وانت كي ديالوا اني تاتي سير ديالن سي سير ديالوا كي ديتا وانت كو اكا تقي تا مسا دوكي سي يزن تو با يدا واتو كي ديوا يي سير دغا دان ابين دا الله يا باشي كو من دان كانتا الله با دورا واري سي ابين دا تا ديا سنن كوما شي ني زي زونت دا ايتا ا وين دا تيكي زوني كو ملكر فكو نهايا عند الله تي اسكنوهن من حيث سكنتم min wujudikum ku zaunar da su a inda kuke zaune kuma daga cikin daidai yalwarku ma'ana idan za ka iya mata tsaki biyu sai ka mata tsaki biyu ciki da falo kenan daban tsakin ta daban kicin din ta daban idan kuma tsaki ɗaya ne kuke da halin ya suka yi idan na ce suka yi idan haya za ka biya sai kai idan haya aure wanda yake mai daraja kake da hali sai kai idan aure matsakai fa sai kai idan aure na kasa kasa gurgurdan halin ka dole sai ne za ka yi ma'ana idan kana da halin matarka ko matanka ko sai kai mata tsakin ta da falon ta da ban tsakin ta da ban ba sai ta hada tsaki da nayar uwarta ba to kuskure ne ka hada su a ban tsaki da ko su rinka sharing din toilet da ko kuma su rinka sharing din kitchen guda daya in kana da halin da zaka wanta in baka da hali sai a zauna a haka amma in kana da hali ya kamata kai lawata musu tunda Allah ya ce min wujudikum ko gudan samun ku abin da zaku yi kenan wala tudarruhunna kar ku ci zaku kuntata musu dan rowa ko dan mako bai halatta ba kaga wannan kanci ne da Allah madaukakin sarki ya yi mace sannan kuma ga sutura dole ne shi zai masa sutura wa alal mawludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ciyarwa shayarwa sutura wurin kwana da sauransu duk wannan haƙƙoƙi ne da addinin musulunci ya tabbatarwa ya mace a wurin mijinta baya ga wannan kuma kyakkyawar mu'amala da usmul isra Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku musu mu'asara kyakkyawa mu'amala kyakkyawa ta hanyar da suka ce a shari'ance Abdullahi dan Abbas ko shi ta Abdullahi Umar ɗaya daga cikin su ya dawo daga tafiya zai shiga gida sai aka ga waje yana ya wanke jikin sa yana tadige mu suna gyara gashin kansa yana aka ce mutane zaki tafiya suna ado kai kuma lokacin zaki shiga gida kake kwalliya yake ina so in yi mata kwalliya irin da kake so ita ta mun kwalliya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa matansa kulliya akan tambaye ummu na Aisha manzon Allah idan shigo gida me yake fare take ga sallama sai aswaki ya goge bakin sa dan kar a zuwa rin wani ba ta tare da shi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga irin abin da manzon Allah rin ya dawo da kansa kika da wato wadansu mazajin lokacin da suke mu'amala da mace wato suka zanto su gwamnatoci ne kawai abin da yake kallo Allah ce ar-rijalu qawwamuna kaga lafazin qawwam akwai shadda akan wawun din kaga akwai tsanani saboda haka ba shiga ba fita amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an sassauta sai dan baka sassauto ba bai da zaka sassauta kare matarka sai ka sassauto kasa kasa wannan lokaci ka rinka tunani irin nata ka kuma ba ta dariya kuma ka sata raha da sauransu mutane sun zo suna wasa a masallaci suna jefa gaji suna kifewa suna koyon harbi sai manzo Allah sai Aisha ya zaki leka ki gansu tace zan je leka an gani sai ce to zo mu je raka sun zo bakin kofa sai tana daga bayan sai ta dauki habarta sai ta kora akan kafadarsa tun da manzo Allah ya ce ta tsawo har sai da dan tankara haka dan ta tsora habarta nan wurin haka kuna ta kallo da aka jima ya kalle ka yace ya kin gaji tace ban gaji ba cikin sallah Aisha tace wallahi ba na sha'awar kallon amma so nake in nuna wa sauran mata cewa ina wa'azi kuma ka ga ya ga wannan ma'ana ba wai nassin kalmar da ta faɗa ba kenan amma fasar da zaka iya baka kenan a zamanin su dan ka isar da ma'ana din in ba ga ba ta fasara da zaka ba dan ta cike so nake in nuna wa sauran mata ina da matsayi a wurin sa sallallahu alaihi wasallam to kaga dole ne cikin mu'asara haƙƙi ne na amince mutum ya faɗa mata wannan kuma cewa daga cikin maza ba ta irin wannan maza Allah kuma ya tsira da ummu na Aisha aka tsere kana na farko ta tsere musu wani lokacin kuma aka tsere kuma shi ya tsere na tace ne ma na rama duk da cewa shi ne shugaban halitta katamin nabiyyi da imamul mursalin sa ma yake yi wannan kuma yakan zo ya samu ummu na Aisha ta ci abinci ko da kashi a hannunta tana cin cikin cikin kirki karsa karsa ba ne sai ya sa bakin sa a cikin shi da take gwagwaya ai dan wani abu dan ya sa ta tijiraha ta ji dadi haka dai ta ji kwanciyar hankali ta ji walwala amma ta abin da kike so ta tana da kinga a wurin mijinta to wannan kuma haƙƙi ne na kamace ta samu hakan daga wurin mazanta abin da sanin cikin haka waɗannan haƙoƙi da yawa mun jahilce su a cikin addinin musulunci kuma da yawa daga cikin mazaje sukan mu'amalanci mata mummunan mu'amala ko iyaye su mu'amalanci ƴaƴan su mummunan mu'amala sai wannan ta sa abokanan adawar mu sai suke ɗaukan koyarwar addinin mu sai ta sa aka tawaye ƴa mace sai ki fito kungiyoyi na neman ƴancin ƴaƴa mata ƴa mace an kunta ta mata ai ita daga gida sai kitchen daga kitchen sai haihuwa daga ciki sai haihuwa sai reno sai wane ne sai su suka sai me amma sun ki su nemo hadisi cikin bukhari ko wane ne wanda yace dama ka'idar mace za ta yi sassa mace za ta je duniya ta zama ruwa mace za ta yi kaza mace za ta yi kaza inda sun samu wannan ayoyin ko hadisan sai su ci yin musulunci ne amma idan al'adar waɗansu mutane al'adar wani ƙauye wata karkara sun turza ta ƴamace kuma sun kasance wasu musulmi wannan ya nuna musulunci ne babu lasisin ayi wannan turzasawar ayi wannan cin mutuncin ayi wannan wulakantarwar idan wani ɗa namiji ya ɗauka kawai ita mace da su zai zance mai daɗi ne lokacin da yake yakin neman zaɓe lokacin da yake neman ta shigo gidansa ko ba ya da mota zai ƙaran mota zai ƙaran takalmi zai ƙaran agogo zai fita kwakwasu baya idan ka gani kai ka cewa to ba kan ƙasa yake ba musamman irin wayoyin sun nan masu zuwa zance ta sun dama an ce wai dayu a ganku a titi kada ga wurin kwananku duk wanda aka je wurin kwanansa za a ga fallasa ko ba haka wani ba wato sai ka samu cewa kadai mutum yana magana mai daɗi ne a wurin zance amma lokacin da matar ta zo gida ba magana mai daɗi ba mu'amala mai daɗi wannan sai mutum ta samu kanta cikin kunci ta ji kamar tana cikin kurkuku za ta yi ado ba za ta yi ta yi ado ba ba ta yi ado ba ta yi ado shi duk bai sani ba ta yi kunci ba ta yi kunci duk bai sani ba duk abin da take so daga lokacin da sai ado ya kalle ta ce ka ke kyau sai ta faɗa haka rayuwa da faɗa haka ta yana zuwa zance idan ta yi kunshi ce kai irin wannan da za a yi gaskiya yana da kyau wannan gaskiya ya kamata idan ma wannan ya goge a sake irin sa take ta fi karfin hali ta samu kwanciyar hankali da sauransu amma ta ado baka ce ta yi kyau ba ta yi kunshi baka ce ta yi kyau ta kafa hodon ta yi komai ba ka ce ta yi kyau ba ko ta ce maka zan yi asibiti ko da lafiyar ta kallon za ta ce zan je asibiti me take so ta fito wani kalle ta so biyu shi kenan gudun ta biya wata ba wai in niyyar ta fice ta fa su cikin kwarcin mutunci amma tabi'ar ta mace tana son idan ta burge a ce ta burge ta ko baka taba faɗa ba baya cewa kai ke yi kyau da ban shi da ta fa tunzan ki ta cewa kai wallahi sai na ji ina fara san ki kuma iya faɗin haka wai na ganin in yi haka za ta rena ki da san baka ji tsoron rainin ba sai yanzu amma a karan farko ta wani har aran kalmomi yake in zai rubuta wasiƙa saboda shi baya da jarin kalmomi saboda haka ko shakka babu ya mace tana da haƙoƙi a wurin mijinta tabbatar mace da haƙoƙi na wurin mijinta ko shakka babu baiwa mace mutunci ne a musulunci da karamci sannan kuma abu na tara tabbatar mata da haƙoƙi a wurin ƴaƴanta tana da haƙƙi a wurin ƴaƴanta kafin haƙƙin iyaye cikin addinin musulunci wato an ambace shi bayan haƙƙin Allah cikin alƙur'ani ya maimaita iyaye daban-daban ana ambata haƙƙin Allah sai a kawo haƙƙin iyaye cikin surar Baqara wasiyar da Allah ya wa bani Isra'ila da alƙawarin da aka dauka da su Allah ce idza akhadna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah sai su wa'i walidina ihsana kar ku zata sai sai Allah sannan ku kyautata ma iyaye sannan kuma a cikin suratul nisa wa abdullahi wa la tusyriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana sannan kuma a cikin suratul isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana sannan kuma a cikin suratul quban an ishkur li wa li walidayka ilayya al masir ma'ana ana fadin hakkin Allah sai ka hakkin iyaye kaga suna da girman haƙi kenan to idan an ce iyaye kaga da uwa da uba kenan to a cikin su kuma waye ku haƙi kuma ta haƙi kaga uba haƙi shi yasa wani sahabi ya ce manzon Allah cikin dukkan mutanen duniya wane ne yake da haƙi in yi masa ihsani sama da na kowa sai manzon Allah ce mahaifiyarka yake sannan wa yake mahaifiyarka sannan wa mahaifiyarka sannan a karo na hudu sannan wa yake sannan mahaifinka to sai wannan ne girman haƙin mahaifiya kenan wani ya je aikin hajji da mahaifiyarsa ya tsaya a gadon baya ya tsaya ya tafi turmi tsotson aikin hajji bayan an gama ya zo sami Abdullahi dan Umar yake cewa ga irin tsoyin da dauka ta mahaifiyarta na riga na biya ta hakkin ta sai ce walau bi zafratin wahida dai da mun tashi ɗaya da tai lokacin da kike na kudar ka baka biya ta ba to kaga tabbatar wannan ta wannan hakkin auren ƴaƴanta in tana da ƴaƴa biyu kowa akwai irin wannan hakkin a kansa in tana da uku in tana da hudu in tana da biyar kaga ke yar gata ce har kuma ta a ce tun da take a duniya cikin gata take ma'ana lokacin da take kafin a yi masa aure haƙƙin ta na kan wa iyaye bayan an yi masa aure yana ya dawo kan miji in saki ya faru ko miji ya mutu ta sake koma iyaye haƙƙin ku za ta koma kan su fa ba wai daga yin aure shi kenan sun yi sallama da ita ba sannan kuma bayan kuma ta kai shekarun da gashi ta yi ƴaƴa sannan ga haƙƙin haƙoƙinta a wani miji da haƙoƙinta wani ƴaƴanta ba miji kuma ƴaƴanta za su gabar tallafa mata har ƙarshen rayuwarta ma'ana tun daga farkon mace har zuwa ƙarshenta wato tana da waɗanda Allah ya wuce ta dole su kula da ita idan ba a yi wannan ba kar a tuhunci musulunci ne cewa bai yi ba a'a gajiyawar musulmai da suke yi ko waɗansu ɗaiɗaiku daga cikinmu sakamakon jahilci ko dukkan wani dalili daga cikin dalilan da ya sa mutane suke kawowa mace wanda ya ta kaga bai kamata ba mace ta ji wani kaskanci ta kasancewarta musulma ko a ganin cewa musulunci ya tosa kasa ko ya wulakanta ta abu na goma wanda a kanshi zan abin nan cikin haƙoƙin ɗan tota da aka yi daga barazanar gaje ta kamar lokacin jahiliya idan mutum ya mutu ya bar dukiya ko ya bar mata to ana cin dukiyarsa a matsayin gado kuma duk matansa ma a ɗauke su a matsayin gado wato yadda ake raba riguna da gonaki haka ake raba mata a gado saboda su san gurin sun da lokacin jahiliya ne wani yana da hutu wani yana da biyar wani yana da goma wani yana da saboda haka sai a raba kuma dan rashin mutunci sai ka ya gaji matar mahaifinsa wanda ba ita ce mahaifiyarsa ba idan ya gaje ta ko zai ci gaba da zama da ita haka ko kuma ya aurar da ita ga wani ya karɓi sadakin ko kuma ya ɗauke ta a matsayin baiwa kuma in ya mayar da ita baiwa yana da dama sayar da ita duk lokacin da ya gaba ma ya kaɗa mata ƙararrawa sai ina mai saya a saya Allah maɗaukakin sarki ya haramta wannan ya ƴanto mace daga wannan kasuwanci ya ayyuha allazina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha ya wanda suka yi imani da halaka ba ku ce za ku gaji mata na tsirin nan nan tsirta fa wanda ake da mulkunawa wadannan kadan ke inda ce kawai haƙƙin mata za mu yi magana za mu samu kaso mai yawa a kullum lokacin da aka saba bani wata lacca haƙƙin mata cikin addinin musulunci daga safe zuwa daga karfe 7 zuwa 9 nike da tabbacin nan je lecture na dauki alƙalami jiro kawai nike tunano ayoyi da sunni da hadisi sai sai na fitar da shi 33 a gurgurzo ne kawai ta ne ne bincike ko ne research ba ayoyin da na sani akai na da wasu hadisin da na fa sani sai da na lissafa haƙƙi sai 33 da Allah bai sa mace wannan a matsayin na karamin ɗalibi an samu malamin da yafi ni an samu manyan malamai za su iya fitar da haƙƙi sama da haka in an samu ɗalibi masu ƙwazo ne tashi biyu zai research ya yi amfani da programs na computer zai fitar da haƙƙoƙi masu tarin yawa cikin alƙur'ani da hadisi da duk wannan domin tabbatarwa da ƙyamace wato ainihin cewa tana da gata cikin addinin musulunci gabar magana ta biyu wato abubuwan da mace ta yi da su cikin addinin musulunci waɗannan ababai akwai ababen da mace ta riga namiji kaga tana da abin cewa ke akwai ababen da take kafaɗa da kafaɗa da tsayin namiji a cikin su su matakaitattu ne sannan sun lantar ba mai tsoro bace ba na takaita su abu na farko dai mace ce farkon wanda ya fara yin imani cikin addinin musulunci in ce da na Khadija kafin sai da Abu Bakar ya yi imani da manzon Allah kafin Umar kafin Aliyu kafin Usman a wanda ya fara yin imani da manzon Allah saiwa Khadija da hadisin nan cikin Sahih Bukhari na jikin hadisi na Jarir hadisin Ummu Aisha da take bayanin farkon wahayi da aka saukar wa manzon Allah ya rugo gida na cewa zammiluni nana Khadija tace wa ugura cewa zammiluni wa laqad khashitu ala nafsi take kalla wallahi la yukhzik Allahu abada take da wanda bai na masa irin tabibun sa Allah yansa da yake da sauran su saboda haka matsisi ta fara imani kafin da namiji sannan abu nabi matsisi ta fara shahada kafin da namiji farkon shahida cikin addinin musulunci ita su Sumayya ita ce Sumayya mahaifiyar Ammar ibn Yasir wanda Abu Jahil ya kace ta kawai dan tashi da musulunci ita ce farkon shahida cikin addinin musulunci so kaga mata ta da zan fada a nan gurin sannan waɗansu ababai da aka rinkaye na farko-farko wanda za a ce ya mace ta yi su suka samu tsanin miji yayi farkon wanda suka fara hijira zuwa Habasha hijira ta farko da ta biyu ayarin akwai maza a cikinsu akwai mata a ciki haka cikin waɗanda suka hijira zuwa Madina akwai maza a cikinsu sannan kuma akwai mata a ciki abin da ɗan miji yake takama shi ne je fagen yaƙi ya yi jihadi nan gurin ma an samu mata sun je a yaƙin Uhudu su suka rinka dogon ruwa suna buɗe masu yaƙi waɗanda aka ji rauni da su su ɗauke su a kan raƙuma su mayar da su Madina haka suka rika yi a lokacin yakin Uhudu an zo gazotul Khandaq wato ladafin manzo Allah na bayan garin Madina shi da sahabbai Yahudawa kuma suna neman su warware alƙawari wata mace da tsatuwar wukanta irin wukan nan wanda nan muke cewa da farbari ya ta manzo Allah ganta ce ne kike ban lokaci ce na rike ne idan wani ɗan ya rako ni in farka masa ciki manzo Allah ta yi murmushi ya fashe da dariya ma'ana an samu mata sun yi irin wannan sannan mace ta yi taruwa da namiji wajen kujin ilimi da riwaya irin yadda za a ce namiji ya yi fice a cikin ilimi ta mace ma ta yi fice a cikin ilimi yan an tasa lissafa mutane bakwai da suka fi kowa har da ce hadisin manzo Allah cikin su akwai ummu na Aisha wato idan an ce Abu Huraira aka ce Jabir bin Abdullahi Abdullahi bin Umar dole ka ummu na Aisha ya fa bin Abu Qas da Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas ga wai ga wai mutum bakwai da aka ce sab'un min as-sahbi fawqa al-alf qad nashru qad naqalu min al-hadith an al-mukhtar khair mudar Abu Huraira ka سعد باجن أنس سجيكة وابن عباس كابن عمر هذا مثل بكو إن أم العائشة أنا تشتسو فقط نسكفكوا رواية دا أم سلمة أنتم رواية دا أسماء بنت أبي بكر أنتم رواية سولنسو سنن أقول ما سنن فكرة مثلا جير مثل انت رمضان سو إن سو أجلنا ما هيسر أنس لم مالك أتو بميساء بنت ملحان ودا كي كنت رسولة أم سليم أجلس لدير مثل انت mijinta da sauransu ga wata mace da zama sanadiyar musulunci garin su gaba ɗaya duk an samu wannan a cikin addinin musulunci wanda ko shakka babu mata suna da abin kuma a kuje na addinin musulunci da yaɗa sha'awa da karantarwa da wazantarwa ina jin sati biyu ne da suka wuce na yi wata lata a Usman bin Affan wato cilimin mata a cikin addinin musulunci da muhimmancinsa sai da ni lissafi wasu da malamai goma sha biyar kuma a kanu daban-daban kanun sahabbai tabi'a ya tabi'a tabi'a da tun daga kan Ali bin Abi Talib cikin sahabbai har zuwa karnin Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani ba a taɓa yin wani karni ba face sai an samu duk wani bijimin malami da ya shahara to cikin malamansa kuma akwai mata a karantar da shi Ali bin Abi Talib cikin malamansa akwai mata Imam Malik bin Anas cikin malamansa akwai mata Imam Ahmad bin Hanbal cikin malamansa akwai mata Himatullahi bin Asakir wanda ake cewa cikin harba shi su Hafiz Az-Zahabi cikin malamansa akwai mata akwai wanda ya koyi ilimi a wurin mace daidai har 99 ma'ana ya ji hadisi a wurin Imam Zahabi yake cewa ya ji takaici akwai wata babbar malama a Misra shi kuma yana cewa ina jin labarin ta katan Zahabi idan an ce maganar ilimin hadisi yake ta Al-Hafiz Al-Mizzi Zahabi Ibn Hajar Al-Asqalani su shi ta zuka Fatiha wanda zai rubutu a yanzu sai ya koma da littafin su su ne manya-manyan references da ake da su na ilimin hadisi a duniya amma Zahabi yake cewa yana daga cikin yanzu labarin wannan malamar a Misra duka tara guzuri ya zai yi zo Misra kin tsaye ya ji hadisin su daga bakin ta ba wai na ji ga wane ya ji ga wane ya ji auren ta ba shi yake samu ulumus sana kai tsaye su daga bakin ta ya fara guzuran sa ya taho yana shigowa Misra aka ce ayya yau kana ta fara da Misra yake yana daga cikin hasarar da ne a duniya wanda ba zan manta da ita ba shi da kansa yake rubuta haka Imam Zahabi ya mutu shekara kusan 800 baya ko 700 da wani abu to kaga waɗannan duk ababen lura ne da cewa wato mata a shi suna da gudunmuwar su da suka fara a farko wannan shine karin magana ta biyu wato gabar magana ta biyu sai gabar magana ta uku da yake ita ce ta ƙarshe a cikin abin da zan faɗa mana ko shakka babu wato idan mata suka fahimci haƙƙinsu da matsayinsu a cikin addinin musulunci ko kasan ayoyin alƙur'ani da musamman dan Allah kuma suka san irin gudunmawa da matan farko suka bayarwa addinin musulunci to sai su kasance rayuwar su ta yi su bi